أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da kuke yi kuma na da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar rubuto da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 460 1455 ko kuma ta kan addressing email fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talakai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 6 ga watan Satumban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu da zan kasance tare da ku a cikin shirin na wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايان هكا انقوى ما سو كلمو دا سورة رمو وانا اللوكة شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدعوك كن سلكي أتشكي لتافا سمي سلكي ينا تيوا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله تي كده كيس أمانن الله سبحانه وتعالى بيد مسانيا قمد أبند الظالمي سكي الله ينا جنكر تاموسني ينا سولا راموسني زوا ونييني دو إذا نوا ذاس فتو سي زرو زرو أبند بكي سومي جن هنكلي أكنسا وانا متاشيا شيني أبند إكي فاروا a cikin al'umma yayin da tsoron Allah ya karanci a cikin zukatan wasu waɗanda suke da iko ko suke ganin subhanahu wataala ya ara musu wata dama sukan yi amfani da ikon da suke da shi ko damar da suke da shi ko karfin da suke da shi su zalunci wanda suka fi karfi, su zalunci na ƙasa da su, su zalunci masu rauni. Wannan ba karamar wato bala'i suke jawo kansu ba, kuma ba karamin shiga cikin fushin Allah suke ƙara yi ba. Zalunci duka zalunci ne, amma ka zalunci mutumin da yake mai rauni ba yadda zai nemi haƙƙinsa, ba yadda zai kwaci kansa daga hannunka, wannan yafi kowanne muni. Musulunci addini ne da ya zo da adalci, kuma yake buƙatar tabbatar da adalci a cikin dukkan jinsi na dan adam, kai ba ma a cikin yan adam ba, hatta a cikin dabbobi. Allah subhanahu wataala yana son tsayar da adalci. Adalci ko shine kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Kada a cutar da wani saboda ganin rauninsa, saboda ganin bai da gata, saboda ganin ba yadda zai iya yi. Kai kuma kai amfani da damar da Allah ya baka, ko ƙarfin da Allah ya baka, ko wani iko ko wani matsayi ko wata sanayya da kake da ita, kai amfani da ita wajen ka cutar da wanda kake ganin kafi shi. Allah subhanahu wataala a wannan ayat da muka bude karatu, muka bude wannan matashiya da ita, Allah yana cewa kada azzalimai su yi zaton cewa Allah ba ya da masaniyar abin da suke aikatawa. Wannan ba karamin jan kunne bane, ba kuma karamin razanarwa bace. Kada azzalimai su yi zaton cewa Allah ba ya da masaniya game da abin da suke aikatawa. Allah yana sane da dukkan wani motsi na dan adam da dukkan wani abu da yake aikatawa, karami ko babba. Kuma zalunci babu inda yake kaiwa illa ga halaka, illa ga tabewa illa ga kaskanci ubangiji subhanahu wata'ala yakan saurarawa azzalimi amma na dan lokaci ne akwai ranar da zai masa damka damkar da babu mai iya kwatarsa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu thumma tala qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana saurarawa az-zalimi yana masa talala har ranar da zai damke shi babu yadda zai kwaci kansa ranar da Allah zai damke shi ba zai iya kwatar kansa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka damkar ubangijinka take lokacin da zai damki alqarya tana azzalima inna akhdahu alimun shadid lalle damkar ubangiji mai radadi ce kuma mai tsanani saboda haka kada mai zalunci rika zasan cewa kamar Allah bai san me yake yi ba ko Allah ya kyale shi ya ta zalunci sai yadda ya ga dama ko ruwa ta sha kada yi wannan tsammanin akwai ranar da ubangiji zai masa damkar da ba zai yi kwatar kansa ba saboda zalunci wani abu ne da Allah ya haramta wa kansa ma ballantana kuma wani ya ce shi yana da ikon da zai zalunci Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Zar da Imam Muslim ya rawaito hadisi Qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zanto haramun ne a tsakaninku kar ku zalunci junanku Ubangiji subhanahu wata'ala shine yake da mulkin samai da kasai da abinda duk yake cikin su. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Mulkun samai da kasai dukkanin Allah ne da abinda yake cikin su nashi ne. Yana da dama yayin yadda yake so da bayin sa. Inda Allah subhanahu wata'ala zai azabta duk wani wanda yake bayin kasa, Allah zai yi haka ba tare da kashi sufanta shi da zalunci ba. Amma duk da haka ya haramta wa kansa zalunci. Ko mun kankantarsa Allah ya ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra haka nan ya ce wa rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar bayin sa bane saboda ubangiji baya zalunci duk da cewa shi mai iko ne akan komai amma haramta wa kansa zalunci saboda ka ta yaya kai zaka ji cewa idan ka yi zalunci abin zai tafi haka ubangiji zai kama ka shi yasa yana daga cikin sunnar ubangiji duk wani azzalimi zai zalunci wani wanda aka zalunta ya daga hannu ya addu'a sai Allah ya kawo masa tallafi ya kawo masa dauki ko ba a lokacin ba Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman cikin irin umarnin da ya bashi cewa ya karbi zakka daga gurin masu wadata ya bawa mabukata sai ya ce wa iyyaka wa karaima amwalihim amma kada ka ce zaka rika zabe dabbobin su masu tsada in ka zo karbar zakka ce tunda dai an ce ka karbi zakka sai ka zabe dabbobin su masu tsada ka bar musu waɗanda suke rabanmu Nabi ya ce kakka yi haka sannan yace da shi wa iyaka wa da'wat wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bayna Allahi hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta tsakanin ubangiji don haka waɗanda suke zalunta na ƙasa da su danganin sun fi su ƙarfi danganin ba su da yadda za su yi mutum ne zai kirawo mutum ya sashi aiki ya zage ya yi masa aiki tukuru amma ƙarshe ya ƙi biyan sa haƙƙinsa ko ya yi masa ƙwangi a cikin haƙƙinsa ya ƙi biyan sa gaba ɗaya ko ya riƙa gutsutsura masa haƙƙinsa don ya san ba yadda ya iya ko ya yi aikin sannan kuma ya bashi ƙasa da yadda suka yi da shi zai bashi saboda ba yadda ya iya to wannan duk zalunci ne kuma duk mai yin wannan da Allah zai yi shari'a gobe kiyama ba da wannan mai raunin ba annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahih al-bukhari yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa mutane uku ni ne abokin rigimar su ranar gobe kiyama salasatun ana khasmuhum yawm al-qiyama mutane uku ni ne zan tsaya in yi rigima da su in yi husuma da su in yi shari'a da su inji Allah shine zai tsaya wa shi wannan mai raunin da ka cuta daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce da mutumin da ya ba mu wani aiki ya gama masa aikin sa tatas amma ya kibiyan sa kudin sa wa rajulan ista'mala ajiran fastawfa lahu wa lam yu'ti ajrahu mutumin da ya dauki wani aiki ya bashi aiki yayi masa aikin sa yadda ya kamata amma ya rike masa haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce shi ne abokin husuma sara na gobe kiyama to ga mun ta inda bawa zai kubuta yayin da ya zama da Allah yake husuma Allah ne zai tsaya wa wannan mai raunin da yanzu kake ganin shi bai da kowa to yana tare da Allah saraka ba karamin zalunci bane mutum ya maka aiki ka kibiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa duk wani wanda ya maka aiki ka biya shi tun kafin gumin goshin sa ya tsafe tun kafin gumin jikin sa ya tsafe ka sallame shi wani ya zo ya yi maka wannan aikin akan wannan aikin ya sa rai cewa zai samu abin da zai kai gidansa iyalinsa da ƴaƴansa da masu jiransa suna nan suna jiran abin da zaka bashi din nan shi zai je sai musu abinci ko wani ne bai da lafiya ana buƙatar magani da wanda zai saya masa magani ko wani yaron sani an kuro masa daga makaranta da wanda zai je biya kuɗin makaranta yaron sai ko a makaranta ka rike masa kuɗin sa ba wai dan baka da shi ba a'a kawai tsabar nuna isa kana ganin cewa ba yadda ya iya ba zai iya bin kai kwata ba wani lokaci zaka ga mutum ne da haƙƙin sa a wajen wani amma wajen bin haƙƙin nan nasa sai ya koma kamar bawansa kamar maroki haka zai zama a gabansa ya zo yana bin sa yana masa fadanci yana masa kalamai na girmamawa wai saboda zai karba shi haƙƙin sa ya zo ya ajiye shi ma yayi awanni bai ba kula shi ba haƙƙin sa ya zo karba babara ya zo ba baroko ya zo ba maula ya zo ba a ya zo ne akan haƙƙin da yake nasa ne ya cancanci a bashi amma za a bashi cikin wulakanci sai an wulakanta shi a nuna masa bai isa ba a nuna masa mabukaci ne haka za a yi masa irin wannan cin kashin kuma sannan an bashi ya faɗi godiya kamar an kai maka masa ana kuma yi ana gaya masa baƙaƙen maganganu kai kafiye naci ka kafiye damun mutane naci zan cinye maka kuɗinka to baka cinye masa kuɗin sauka bashi mana to duk wannan zalunci ne yayin da zaka rike masa kuɗinsa ko haƙƙinsa ka hana shi sai bayan ya sha wuya sannan ka ɗauka ka bashi kakka zaci cewa da zarar ka bashi shikenan komai ya wuce Allah ya shafe duk wani abu da kai masa na wulakanci ba zai yiwu ba wannan wulakancin da tayar masa da hankali da kai da watakila wasu buƙatunsa gaba ɗaya ka dakatar masa da su a dalilin wannan mara lafiya za a su masa magani yana can yana nishi yana buƙatar magani ka rike masa haƙƙinsa saboda kamar lafiya ne yana ce yana ta fama ko a asibiti ana buƙatar wani magani da za a zo a yi wa wannan mara lafiya jinya da shi ya zo ya yi aiki ya wahala ka rike masa haƙƙinsa bayan kai kuma ya maka duk abin da kake buƙata kuma ka ce in ka ɗauki abinsa ka bashi shi kenan ta wuce kenan ruwa ta sha ba zai yiwu ba Allah yana lissafa da wannan duk abin da mutum ya aikata mara kyau tayyaza ta cewa abin yana tafiya a yana nan a rubuce da ƙarami da babba haka Allah zai halarto da shi kan mu manta muna karantawa cikin suratul zalzala da cewa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara dole zai yi alheri ko mun kankanta sa ko bai fi kwaye zarra ba zai ga sakamakonsa haka da wanda zai yi aikata sharri kishiyar alheri ko ko mun kankantarsa Allah ce sai ganshi saboda ka kakkaza shi cewa wannan abu ba wani abu kake yi ai bukatar sa ce ta kawo shi gurinka da aka bari kai masa abin da kake so saboda haka hatta hukuma waɗanda alhakin bawa ma'aikata albashi yake a hannunsu da za su rike albashin ma'aikata na wani lokaci sai ta jira ba wai babu abin da za a ba su bane a tsabar bugunta ce da rashin sanin haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka ka san cewa lokacin bashi haƙƙinsa yayi kuma kana da iko da zaka bashi haƙƙinsa ba wai ba ƙarshe ba abin da zaka bashi din nan akwai shi yana nan amma saboda ka nuna masa bai isa ba ko ka nuna masa ko oho kai ba abin da ya dame ka da matsuwarsa kila kai ka tara baka da bukatar ko da wannan ko ba wannan zaka rayu baka da matsuwa saboda ka shi ba kai masa irin wannan mu'amala tare da cewa ka san abin da kake bashi hannu baka hannu ƙwarya yake da shi wataƙila ma kafin ya zo hannunsa tuni ya gama cin bashi jira yake kawai a biya shi masu bashi suna nan sun sa masa ido so suke biya su kuma abin da yake karba a wajensu na bashi sun dakatar sai ya biya su na baya don haka yanzu shi kansa a cikin matsuwa yake amma ka rike masa albashi ka ki sa hannu ka ki tsayawa kai aikin fitar masa da bocensa don a bashi albashinsa saboda kawai kai ba matsalarka ba ce ba damuwarka ba ce to wannan zalunci ne da Allah ba zai kyale shi ba kuma mutum tarawa kansa yake tarawa kansa zaluncin yake kai yau kai gobe kai jibi yana nan kuma duk a rubuce wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada shi duk abinda suka aikata sai sun ganshi a halarce an halarto musu da shi ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba to haka zaka jira da gobe kiyama da tarin zalunci na mutane yayin da kake tutiyar kai wasu ayyukan alkhairi ka je da su gaban Allah subhanahu wataala kana ganin cewa kai zaka samu kubuta zaka samu tsira a lokacin za a yi abin da juye ban ƙwarya ta da kai a baje waɗanda duk ka cuta a ran nan kowa ta kansa yake so yake ya samu abin da zai cika ma'auninsa ya tafi aljanna ba wanda zai ɗaga mu wani ƙafa idan har uwa da uba da ɗa da ƴaƴa Allah ya nuna cewa a ranar ba wanda zai waiwayi wani kowa ta kansa yake yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni shi ranar da mutum zai guje wa uwarsa da babansa da matarsa da ƴaƴansa da kowa ma kana jin cewa za ku haɗu da waɗanda kai ma irin wannan zaluncin kuma su ɗaga ma ƙafa ba za su ɗaga ma ƙafa ba idan har ɗa ba zai ɗaga uwarsa ƙafa ba uba ba zai ƙafa ɗansa ƙafa da ba zai ɗaga wa uwarsa ƙafa ba ta yaya zai kai ɗaga maka ƙafa saboda haka zai zo ya tsaya a gaban wanda ba a zaluntar kowa a wajensa kowa sai an bayar masa da haƙƙinsa a lokacin ne za a ce to babu abin biya a nan ba ka da wani kuɗi za ka fitar da su ka biya ka ƙwaci kanka aikin nan da ka je da shi za ka biya kowa kuma wannan yake so haka za a riƙa kwasar aikinka ana raba wa mutanen da ka zalunta kana ji kana gani kayi wata sadaka ce kayi wasu azumin mukane na nafulfulu kayi menene kayi menene hakan nan zaka ga ana kwarfa ana kwasa ana zubawa a cikin ma'aunan waɗancan da ka cuta ƙarshe haka za a maka ƙarab kuma in baka gama biyan abin da yake kanka ba su kuma a ce to wasu su zo su daka layi su ce su ba ka cuce su kuma ba za a tafi haka ba a ce shi kenan ai babu abin da za ka bayar a sake ka a'a ƙarshe kuma za a yi ta duba ma'aunansu ne kuma ana kwaso laifukansu ana yaba maka ana kwasowa ana yaba maka kowa a zo ka cuce shi ka zalunce shi rana kaza Allah ya sani ba abin da zai boye ga Allah saboda ka ƙarshe a duba ma'aunin wanda ka zalunta in ya yi wasu laifuffuka a riƙa kwasuwa ana yaɓa maka saboda ka ana ƙara maka nauyinka a cikin wutar jahannama ashe wani abu ne ba ƙanƙani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin sahih al-Bukhari nabi yake cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci duffai ne ba duhu ɗaya ba dufai ne a ranar gobe kiyama ranar da kowa yake san haske saboda ya san inda zai saka bashi a ranar kai da ka zo da zalunci cikin duhu didim haka zaka samu kanka saboda mutanen da ka zalunta saboda haka jama'a a guji zalunci musamman ma ka zalunci wanda ba yadda ya iya zai karɓi haƙƙinsa babu tai da za ku warware saboda shi ba zai iya magana ba yana jin tsoronka ma'aikaci ne a ƙarƙashinka yana jin tsoron ka kore shi in a'a kai kake dan bashi ayyuka yana jin tsoron gobe ka bashi saboda haka za ka yi ta zaluntar sai yana shiru amma a gefe can yana gaya wa Allah cewa ga abin da kake masa ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son ka bayyana mummunan magana sai dai wanda aka zalunta wanda aka zalunta ko yana iya wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk wanda aka zalunta zan ansa masa addu'arsa ko da ba yanzu bane walau ba'da hi duk sanda man da aka zalunta zai roƙi Allah Allah karɓi min haƙƙina to komai dadewa sai Allah ya waiwayi wannan da kai zalunci ya karɓi haƙƙi a gurinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa kuma yana nufin al'ummarsa duka ya ce ku warware tun a nan duniya wanda duk ya san ya zalunci dan uwansa ya ce to ku warware tun a nan man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu alyawm min qabli an yati yawmun la dirhama fihi wala dinar annabi ya ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa to tun a nan duniya su warware tun kafin a zo ranar da ba sisi ba taro ba dala ba naira aikin kawai za ka je da shi ne za a biya waɗanda suka zalunta to gara tun a nan ku warware a can babu wata kwana-kwana babu wanda za ka nemi kamun kafa da shi ko a ɗaga maka kafa babu idan ya zanto hatta dabbobi da babu taklifi a kansu ba a ɗora musu aikin ibada ba ba a ɗora musu bin umarni da hani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi shari'a tsakanin dabbobi da suka yi fada ɗaya ta karyawa ɗaya ƙaho sai an yi musu shari'a wadda aka karyawa ƙaho sai ta rama sannan daga baya ubangiji subhanahu wataala ya maida su turbaya ba za a kawar da su ba sai an yi hisabi hatta a tsakanin su to ina kai ga dan adam da Allah daman can ya dora baka takalifi ya aiko maka da annaba ya sauka maka da manzani kuma kullun ana gaya maka kana ji kana fahimta saboda haka mu guji zalunci zalunci ba karamin hadari ne da shi ba Allah ya kiyaye mu
to amin malam da fata Allah ya saka da alkhairi masu sauraro da kallon mu a daidai wannan gaba za mu shiga karanto tambayoyin da kuka aiko mana domin jin amsoshinsu daga malam akarmakallahu mai tambaya na farko yake cewa malam nakan ji wasu malamai suna cewa duk abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi hani akai ba shi ma hadisi ne menene alakar wannan da wahayi
na'am duk abin da aka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar shi ma hadisi ne ko yayi umarni ko yayi shiru ko ya hana ma duk hadisi ne abinda ake cewa hadisi shine abinda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam na maganganunsa ko aka gani na ayyukansa ko wasu dabi'unsa masu kyau ko wasu halaye nashi na zamantakewa masu kyau ko kuma wasu abubuwa da suka faru a gabansa bai tsawatar ba wannan duka hadisi sunan shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi mai umarni da kyakkyawan abu mai hani daga mummuna sai Allah kamar yadda Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyi al-ummiy alladhi yajilunahu maktuban indahu fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari haka Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa haka yake har a cikin at-taura da injila haka aka sifanta shi cewa shi mai umarni ne da kyakkyawan abu mai hana mummuna saboda sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a zo a yi wani abu mara kyau a gabansa ba kuma ya shiru dan wani aikin sa ne ne umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna to haka zo aka abu ya faru annabi yana sanar da shi bai ce komai ba to alamar cewa abinda aka yi din mai kyau ne. Tasigar wahayi da Allah yake masa ya nuna masa abin mai kyau ne, shi yasa aka ce wahayi ne. Allah yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da zai nuna masa abin mai kyau ko mara kyau. Idan abin baya da kyau to Allah ba zai kyale ba, zai yi masa wahayi ya ga masa abin nan bai da kyau. To shi yasa aka ce Al-Qur'ani ya binan hadisi sunnat takririya ita ma wahayi ce. Shi yasa zaka ga kamar a hadisin Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Jabir dan Abdullah yana cewa kunna na'zilu والقرآن على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا نهي عنه لنهانا عنه يكي تشوى من كسن تيمونا يوما تم أزلو ألو كتن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرآن ينا سوكا دعوانا أبني لأك حنا دع القرآن ذي سوكا حنا أبو شيسا أسماء بنت أبي بكر شما كبين دي زوء أتكين حديثي انقد تتوتكي تشوى a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanka doki kuma mun ci, wanda malamai wadanda suka halatta cin doki suka yi hujja da wannan, ta ce a zamanin manzon saboda a lokacin Alkur'ani na sauka da a ce wani abu ne da yake haramun, to da Alkur'ani zai sauka ce a abu kaza da sahabbai suka yi haramun ne ko da Annabi bai san da shi ba, to bari kuma abin da aka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ko bai hana ba. Saboda haka wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa da cewa wannan abun ya halatta, inda ba ki mai kyau bane to da Annabi sallallahu alaihi wasallam bazai shiru ba, zai magana.
To malam, me wannan tambaya yake cewa menene bambancin hadisul qudusi da alqur'ani ta fuskar wahayi, kuma menene bambancin hadisul qudusi da sauran hadisai?
Da hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya umarni da wani abu na ibada, umarni da halal da haram, da ya magana akan abin da ya shafi gaibi, ranar lahira, duk waɗannan wahayi ne daga Allah. Hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya shafi addini, Annabi baya faɗar abin da kawai yake ransa sai abin da Allah ya masa wahayi da shi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi baya furci da abin da yake ransa san ransa ne, sai abin da yake wahayi ne da aka yi masa. Ce in attabi'u illa ma yuha ilai, ba wani abu da nake bi sai abin da aka yi min wahayi. Sannan Allah subhanahu wataala a wurare da dama, wajen wurare 7 a cikin Alkur'ani, yana gaya mana cewa Allah subhanahu wataala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Alkur'ani, shine alkitab, kuma ya bashi alhikma, wani wuya ce alayat, ya bashi ayoyi, su ne ayoyin alqur'ani da yake wa'azi da su, ya kuma bashi hikma, kamar yadda Allah yake cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi walhikma. Allah yake gaya wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku rika tuna abinda ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da abinda ake karantawa na hikma. Ayoyin Allah dai sune Alkur'ani, hikima kuma sune abinda suke ji na hukunce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda sune dai hadisan da ake faɗa. Haka nan Allah yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma ya'idhukum bih. Ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku da abinda ya saukar muku na littafi kuma da hikima. Abinda ya saukar mana na littafi shine Alkur'ani, wal hikima din ko ita ce hukunce da Annabi yake bayani a cikin sunnarsa. Saboda kaga duk wanda yana nuna maka cewa sunna wahayi ne kamar Alkur'ani daga Allah subhanahu wataala, shi yasa ya zo cikin hadisin da Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Saurara, an bani Alkur'ani, an bani wani abu kwatankwacinsa, shine bayanin da Allah ya bashi na sunnarsa. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mun saukar maka da Alkur'ani shine adh-dhikr, dan kayi wa mutane bayanin abinda aka saukar musu. Kaga ashe Alkur'ani shine adh-dhikr, akwai kuma bayanin da Annabi yake na Alkur'ani shine sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama. Ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi, ce ba mu saukar maka da Al-Qur'ani ba sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani a cikin sa saboda akwai Al-Qur'ani akwai kuma bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce kamar yanda Al-Qur'ani yake wahayi Al-Hadithul Qudsi shi akwai tambayar akwai
ya ce menene bambancin Hadithul Qudsi da sauran hadisai
yawa sauran hadisai waɗanda ba a kira su al-hadisi wanda zaka iya cewa al-hadithun nabawi shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta da bakin sa wato ya dangana shi da kansa ce maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat shi annabi ya ce dukkan ayyuka sai da niyya ko qala annabi sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khamsi an gina musulunci kan shi kashike guda biyar to wannan duk sanin za a danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai a ce annabi ya ce to ne shine al-hadithun nabawi shine wahayi shi ma wahayi ne shine muka yi magana akan sa sannan in annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hikaito magana daga Allah yace aka ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce to shine sai ya ce masa al-hadithul qursi kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita maganar akan sa ba sai da ya dangana ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ce kamar yanda yake cewa hadisin Abu Huraira da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ana aghna ash-shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatuwar ababan tarayya ga barin tarayya wanda dai wani aiki ya hada ni da wani sai in bashi da shirkarsa kaga wannan magana ce ta Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hikaito ta to wannan shine al-hadithul qursi dukkan su wahayi ne sawa'un maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada bai jingina ta a cikin hadisin zuwa ga Allah ba ce annabi ya ce kaza 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 da kuma wanda ya ce Allah ya ce kaza 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 kamar hadisin da muka yi bayani cikin abin hadisin Abu Zar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala yana cewa ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayina kaga wannan Allah ne da kansa yayi maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake tota wanda ba ta cikin Al-Qur'ani bambancin sa Al-Qur'ani shi Al-Qur'ani muta'abbadun ne bi alfazihi lafuzzan sa duk lafazi dai in kan karanta ka karanta ibada ce kana da lada kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya karanta harfi ɗaya Al-Qur'ani yana da lada kuma ladan za a linka masa shi goma الحرف بعشرة بنا كل حرف حسنة والحسنة بعشرة بعشرة أمثالها. أما شيء حديث الكرسي ب ب ب فأشياء إنك كانت تعرف فيها تكين سكنا دا كنا دلا دا بنا مثلا القرآن معجز النه معجز النه وتو معجزة نينا يا أبني جاجر كويو باوندي إسي كاو وتا 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 ما كنا يجي أي القرآن يجي da ya fada ma za a ji bambara kai kana fada za a san cewa wannan ba alqur'ani bane kuma ba wanda ya isa ya kawo kamar sa yadda Allah subhanahu wataala yayi tahaddi yayi kalubalanci duka larabawa masu fasaha cewa wanda ya isa ya kawo kamar sa kuma wanda ya isa ya kawo kamar sa to shi al-hadithul qursi ba haka bane shi yasa aka samu wadanda suka yi karere da yawa da sunan hadithul qursi ko malamai suka fallasa su suka bayyana karerayen su akai saboda haka akwai bambanci ta wannan sannan shi Al-Qur'ani ana karanta shi a sallah a karanta Fatiha ka karanta wata daga cikin surorin Al-Qur'ani a sallah amma ba karanta Fatiha karanta hadisin kursi ba shi wannan duk ba bautar da mu da wannan ba to wannan shine bambancin da yake tsakanin su amma dukkanin su wahayi ne daga Allah subhanahu wataala
to mallan wannan tambaya take cewa shin ya halatta telan mata ya dinka wa mace kaya alhalin ya san za ta bayyana ado ko ba tare da ta matse jiki ba
in ya sani yadda tambaye ta ce in ya sani wato ya san ita wannan da ta zo ta nemi dinki ta yi mata ya mata wani matsatsin dinki ya san ta mata ce mace ce wacce take fe tsarariya tana bayyana irin tsiraicin ta da irin wannan shiga da bata dace ba a gaban mazaje ya san da wannan to bai halatta bai taimaka mata akan wannan in yayi ya taimaka mata akan sabon Allah haka duk abin da ta je ta yi na rashin mutunci yana da abin nan amma bai sani ba mace ce kawai haka ta zo kuma alamar dai ba ta da wata alamar nuna cewa wata fitsatsiya ce ta zo ta ka masa dinki ta ce ga irin wanda to ka dauka cewa mace ce mai miji za ta kuma sa a gaban mijinta haka ba za ka ke ko kuma ma ba mai mijin bace amma ba wacce take fita ce ta nuna irin abin nan ba za ta yi ado ne cikin ƴan uwanta mata to wannan ba zai ka kawo cewa a'a ai tana yiwa kai zato kai mummunan zato ba sai kai mata kuma tsakaninta ne da Allah amma wacce ka sani kamar yadda tabbayar ta ce ka sani to in kai haka ka aikata abin da bai dace kamar mutum ne da yake sai da irin su wukake haka da sauran abubuwan da sa'adda su kaga abu ne da ana amfani da shi inda ya dace kuma wani zai iya amfani da shi inda bai dace ba sai wani ya zo da kasan shi cewa wani gawurtaccen dan daba ne mai bin mutane na musu ta'addanci ya zo ce ka kera masa kaza kaga in kai ka san me zai da shi kai ma kana da kamashi ana amma in kawai haka mutum ne baka san shi bai zo zai sai wuka ka sayar masa ba cewa ai ka sayar masa da wuka zai iya zuwa yan kawai za ka dauka cewa shi ma kamar yadda kowa yake amfani da ita inda ya dace shi ma anan zai yi in ya je wani abin da bai dace ba wannan kuma tsakaninsa ne da Allah baka ciki
to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ni tela ne mutane na kawo dinkin su amma wani yana da uzuri sai ya ce express zai biya wato ninkin kudin da ake biya sai ya aje na wani a yi mai ina hukuncin yin hakan a musulunci
tela yarjejeniya ne tsakanin mai son dinki da shi da zai masa dinki yarjejeniya tana da lokaci akan sa lokaci a ce gashi ina son zaka yi min dinki yaushe zaka gama lokaci kaza a haka kuka yi wannan yarjejeniya da shi ya baka wannan ijara din domin aiki ne a abin akrul ijara ne ka dauki mutun ne aiki zai maka aiki ka biya shi ga kuma lokacin da kuka yi na zai gama aikin sa wannan yarjejeniya ce da haramun ne ka saba ma wannan yarjejeniyar haramun ne ba wai kawai alkawari bane da kana iya cewa ka saba alƙa'a wannan yarjejeniya ce ita yarjejeniya haramun ne Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika wato yarjejeniyar da aka yi da ku ku cika wannan yarjejeniyar kada ku saba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika da yarjejeniya domin wannan yarjejeniya zai an tambaye ka akan ta ranar gobe kiyama saboda haka baya halatta ce da ya karbi kayan mutane akan zai musu dinki sati daya ko sati biyu wani ya zo ya bashi kudi ya ce yana son express ya linka masa ya ajana su yayi nashi wanda wannan ajewar zai sa kayan sai kai sati uku ko hudu a dalilin ya saba ya karbi na wani wanda zai fasa cika wannan alkawari in ya san zai cika ko alkawarinsa wani abu ne daban wataƙila zai ƙara lokacin da yake aiki da yana tashi karfe 10 na dare wataƙila zai ce zai kai karfe 2 ma yana aiki dan ya ga ya masa wannan ba komai amma dai ka sani cewa alkawarinka da waɗanda karɓi kayansu wajibi ne ka cika musu tailauri suna ɗaukan abin da sauki dukkan wani alkawari da ka ɗauka na za ka yi wa mutum aiki zuwa wani lokaci in ka saba to yana na rubuta cikin kundin laifuffukanka a gaban Allah to Allah shi ya ce a cika wannan alkawarin kuma ya ce wannan alkawarin sai ya yi tambaya a kansa sai ya yi tambaya a kansa innal ahda kana masu wannan alkawarin sai an tambaye ka a kansa to kaka zaci cewa ai kai tela ne ka saba yi Allah ba zai a'a ai wannan ita ce yarjejeniyar da ake magana ba irin alkawari bane in ce zan maka in maka alkawari in ce gobe zan zo in sha Allah in gaishe ka wani alkawari zaka iya kin zuwa ko wani abu ba wani abu wannan ba shi ake amma yarjejeniya da na baka aiki zan biya ka ga lokacin da muka yi zaka gama mun aiki da sai kai watsi da aikin ka igai ba wa saboda kai wani zai baka kuɗi kuma ka ce anan Allah ba zai tambaye ka akan sa ba suka Allah zai tambaye ka akan sa saboda ka baya halatta in yau zaka iya kowa kai masa ce kai na son abin da sauri ka ce to zaka ninka kuɗin kai ma kuma sai ka ninka lokacin da kake aikin ta yadda kowanne zaka cika masa alkawari baka saba masa ba to anan baka da laifi
to mai wannan tambayar yake cewa zan iya kyautar abu kuma na koma na kwace saboda naga abin da na bayar yana neman ya shiriri ce
a duk abin da ka bayar har ya je hannun wanda ka bashi to ya zama nashi yanzu ba naka bane ba ruwanka da shiriri ce ko kai shiriri ce indai har ka raba ka ba shi kuma ya karba ita da mun kyauta abinda yake tabbatar da ita yayin da kace ka ba mutum abu kaza ba zai zama nashi ba sai rinda ka ba shi a hannu ya karba in gida ne ka ba shi takardu in mota ce ka ba shi takardun motar da makullin motar kaga yayi hauzi ya zama nashi in kudade ne ka dauka ka ba shi mashin ne ka dauki kullun mashin din da takardun ka ba shi to ya zama nashi saboda dan kaga zai shiriri ce ko zai wani abu ba za ka iya cewa ka kwace ba dan yanzu ba naka bane nashi ne in kana iya komawa ka saye shi ka ba shi kudi ka karbi kayan ka biya shi ya yadda zai sayar maka ku yi ciniki ya sayar maka ka karbo kayan ka in har kana bukatar kai abin amma ba wai ka ce ka kwace ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ayru fi hibatihi kal-ayru fi qayhi mutumin da zai yi kyauta ya kwace kamar mutumin da zai amina ya lashi wata ruwayar ma yace kamar kare ne da zai amina ya lashi annabi ya sifanta shi da kare to kaga duk abin da zai kai a sifanta mutum da dabba kuma dabba ma irin kare ai kaga ba yadda abin ya zama mai kyau ne saboda ka baya halatta mutum ya yi kyauta kuma ya biya zai kwace kyautar in ya kwata kamar ya kwace kayan da ba nashi bane
to malam mai wannan tambaya yake cewa malam tambaya ta akan mahaifiya ta shi idan ta yi wani kuskure wajen fada mata gaskiya ina hadawa da fada to gaskiya malam abin yana damuna idan naje ba ta hakuri game da sigar da nayi amfani da ita sai ta ce min ita hakan da nake yi tana jin dadi saboda hakan yake tabbatar mata da cewa danta ya samu tarbiya mai kyau shin me matsayin haka
ko da tana fada maka haka bai dace ka riga yi mata fada kamar yadda da wanda uba yake wa dan sa ba ko uwa take wa yarta ko danta kasancewar ita tana saukowa har ta ga maka wannan magana wanda ba shi zai yi halatta maka yin wannan magana ba Allah subhanahu wataala cewa ya gaya wa iyaye magana mai kyau cewa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa qul lahumā qawlan karīmā Allah ce idan ɗayan su ya girma a tare da kai yayi tsuyayi kai munzalin tsufa tare da kai ko dukan su biyu to kada ka daka musu tsawa ko ka nuna musu wato abin nan ka takuru ka gaji ka kosa ina ta kullahuma uffin wala tanharuhuma kada ka daka musu tsawa sai Allah ce wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa to kaga mutumin da zai rika ruwa mahaifiyarsa fada ai ba magana girmamawa ana wanji ya umarce ka ne ka gaya musu magana ta girmamawa ka duba annabi Ibrahim alayhi salam ubansa yake wa'azi amma duk sanda zai yi masa magana sai ce ya abati wannan tadin da take ai asalin kalma ya abi ne ya babana amma sai ta zo ya abati wannan tadin tana nuna cewa yadda yake tausasa muryarsa da lafazinsa gashi gaya masa yake kan ya dawo bauta Allah ya daina bautar gunki kaga ba laifin da ya kai wannan ba sabawar da ta kai wannan a ce mutum yana bautar gunki wani ba Allah ba amma duk da haka bai kausasa masa murya ba bai kausasa masa lafazi ba cikin lafazi mai taushi yake masa magana har ma karshe yace in bai tafiya ba shuri ba zai sa duwatsu ya jefe shi amma annabi Ibrahim alayhi salam bai sake gaya masa wata magana mai kaushi ba sai ya sake cewa assalamu alayka astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya aminci ya tabbata gare ka zan nema maka gafarar ubangijina mai haba ne da ni haka duk da kalmar da ya gaya masa illam tantahi ya ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya in baka kyale ni ba zan sa a jefe min kai ko in jefe ka don ka bace min da gani amma sai ya kara tausasa zancensa har ma da ya masa alkawarin nema masa gafarar Allah to haka ya kamata ka mu'amalanci mahaifiyarka ko da kuwa za ka yi mata ba daidai ba ta ce a ita daɗi take ji wannan duka yana nuna sai da take son ka ne amma ba haka kai kuma ya kamata ka ci gaba ko kuma ta ƙara maka ƙarfin gwiwa akan ka riƙa mata faɗa kamar iyar ka ba
to malam me wannan tambaya yake cewa dan Allah tambaya ta ita ce menene hukuncin saka hoton mamaci a wani wuri domin tunawa da shi kamar wanda mahaifiyarsa ta rasu ya dora hoton ta a profile na WhatsApp
kamar wanda zai yi hoton ta babba ya sa a falo ko abin da wannan bai dace ba yana daga cikin abin da musulunci yake son a kauce masa saboda gudun abin da ya faru a baya ya zo ya sake faruwa a cikin wani al'umma al'umma ce mu ta tauhidi duk wani abin da zai bude kofa akai ga babu wani sifa ta ubangiji ko a rika bashi wata kadasa wanda bai kai gare ta ba ba a san abin da lokacin cikin mutanen annabi Nuhu kafin bayyanar annabi Nuhu alaihi salam da mutane akan tauhidi suke mutane daga baya akwai salihai a cikin su mutanen kirki da suka rasu shedan yazo yayi musu huduwar cewa ya za ku bar iyayen nan naku ko salihan nan naku waliyan nan naku da suka rasu ba za ku yi wani butumi ku aje da zai rika tuna muku da su ba ku aje duk sanda ku gani za ku tuna su za ku tuna irin kyawawan ayyukan su da alherin su za ku kwaikwaye su ya dai musu dadin baki iri-iri don haka sai suka sassaka gumakan wannan ya gusa wa ya uka wa nasra da Allah ya fada لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر duk sunayen mutanen kirki ne a cikin su sai suka sassaka gumakan su suke aje a gidajen su a lokacin da suka yi abin ba wani wanda yake kawo awa a ransa cewa za a bauta musu kawai dai suna tunawa da su ne duk sanda suka shigo gansu a gidajen za su tuna irin alherin su da irin halayen su to tafiya tayi tafiya tsari ku suka rika zuwa suna wucewa waɗannan su zo su wuce har aka zo wani lokaci da shi din zai dawo yake kyankyasa wa ƴan baya cewa ku mutanen nan iyayenku fa waɗannan suke bautawa amma ku kun zauna kun yi daina bauta musu shikenan suka shiga bautar su shine Allah ya aiko annabi Nuhu ya yi ta fama shekara 250 yana wa'azi ba a ci shi ba sai ƴan kaɗan ne suka ji a dalilin wannan abin nan to shi yasa shi musulunci ya baya yake ya rufe wannan kofar don haka irin ka zo kai hoton mahaifiya ko mahaifi ka zo ka dasa a falo kai ilajimin ka sa to wata rana za a zo wani lokaci da jikoki ko abin da za su rika ganin ko wani tsari ma ake samu da waɗannan hotunan wata albarka ake ƙara samu a gidan saboda wannan hotunan musamman in aka ce ko wani lokaci hotunan sun ta dauke su ko wani abu ya zo ya faru su kaga lokacin da kakanmu yake ko kakan babanmu kaga abubuwan nan za su faruwa to sai ba haka irin wannan bai dace ba baya halatta amma magana profile shi kaga yana da sauki profile duk da shi ma barin sa din shi zai fi saboda musulunci baya son tajdidul husn wato ka rika abin da zai rika dawo maka da wata damuwa ya zama na ka saka hoton wani mamacinka da yake mai daraja a gunka a cikin profile ɗinka to wataƙila duk sanda ka ga hoton sai ka tuno wani abin da za ka ji ba daɗi yau ba shi ba kwa tare saboda shi kuma musulunci ba ya san abin da zai rika jaddada maka ɓacin rai ba a san wannan shi ana son mutum ya zama kullum zuciyarsa tana walwala tana jin daɗin alaƙa da Ubangiji ba ta rika tuna wata ƙaddara mara kyau da Allah ya hukunta masa ba ba haka ake so ba to shi ma ka sawa a difin haka shi ma zai iya jaddada ma mutum irin wannan to ka guje masa din zai fi
to akar mu kallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka daka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta adreshin email fatawarrahma@yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatawarrahma da ke shafin dandalinmu na Facebook a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa muka kawo muku wannan shiri da shi babban malamin namu shi malami Farfesa Muhammad Sani Umar Rijali MOON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni sunana Mubarak Hamza Adamu nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.